তোমার রেখে ইমাম সাহাবি dukkan abin da ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shir'anta ko ya yi bayaninsa, mun yi imani gaba ɗayansa gaskiya ne, ba ma inkari ko raddi na wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Wannan ita ce aqida ingantacciya, aqida ta gaskiya. Domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Abunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da shi, ku yi aiki da shi. Abunda ya hana ku kuma ku hanu, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ya ce ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ku bi Allah, ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma shugabanninku da malamai. Sannan ya ce man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a. Sannan Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Baya yuwa ga mu'mini da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma mu'mina mace da ta yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala, idan Allah da manzonsa suka yi hukunci, su kuma ya zama suna da wani zaɓi nasu a cikin al'amarinsu. Abinda Allah ya hukunta shi suke bi, abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta shi suke bi, ba sa kauce masa. Wayannan su ne haƙiƙanin mu'minai, wayanda suke kan aqida ta gaskiya. Wata ran wani ya zo ya tambayi Imam Shafi'i dangane da wata matsala. Imam Shafi'i sai ya ce masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci kaza a cikin wannan matsalar. Shi kenan sai mutumin shi kuma sai ya ce wa Imam Shafi'i wa anta ma za ta kulu, to kai kuma me za ka faɗa? Ya ce manzon Allah ya yi hukunci da kaza a wannan matsalar, kaga ya bashi fatawa ne. Amma saboda bai ce wannan matsalar hukuncin ta kaza ba, sai yake fahimtan hadisi aka kawo kuma akwai wani ra'ayi kuma a gefe. Shikenan Imamu Shafi'i da ya faɗi haka ya ce kai kuma me za ka ce? Sai Imamu Shafi'i ya ce masa a tarani fil kanisa, shin a coci ka same ni ne, ko kuma a bai'a inda Yahudawa suke yin ibadansu? Aqulu laka qabati ha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa anta taqulu ma za taqulu anta. Ina gaya maka manzon Allah ya yi hukunci kaza, ni kuma ka ce mini me zan faɗa? Idan aka ce ga hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ai mutum bai da tasewa, sai dai idan daga coci yake ko kuma bai'a wurin bautan Yahudawa. Amma idan ya amsa sunan imani, to sallamawa ne da miƙa wuya nasa kawai. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri. Ba su da wani zabi indai Allah ta'ala ya umarce hukunci, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunci. To wannan a kansa ne mu'minin farko suke sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan suka saba, to ne zai ce ai manzon Allah ta sanar ya hukunci kaza, to shikenan kuma kowa magana sa ta kare, sai dai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Haka magabata su ma suke tafiya akai. To amma daga baya abubuwa na lalacewa har ya zama da cewa inga hadisin ma sai zama wani kuma yana da wani ra'ayi nasa daban, ba na hadisin ba, sai ya dauki wani abu daban ya zama da shine ainihin aqidarsa, ba hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Ana Imam Tahawi yace wa jami'u ma sahha an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dukkan abun da ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gaskiya ne. Kaga sai yace ma sahha, abun da ya inganta. Kina akwai ma da'ufa, nusiba ila nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu lam yasihha, an danganta manzon Allah maganan cewa ya faɗa ko hukuncin, amma bai inganta manzon Allah ya faɗi haka ba. To abin da yake da'ifi ne bai inganta ba, wannan bai zama hujja ba. abun da ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malamin hadisi suka bincika suka ce hadisin nan sahihi ne ko hasan to wannan shine yake zama hujja a wajen Allah subhanahu wataala amma abun da yake da'ifi ne ba a yadda da wanda suka bada labarin ba imma su zama kafirai ko su zama fasikai ko su zama yan bid'a irin wayannan abubuwa ko siffofi na ƙarya da mutane suke siffanta da shi to duka irin wayannan idan suka rawaito hadisi ba za a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba saboda haka sai in adalai ne kuma waɗanda kwakwalwansu tana iya rike karatu in an faɗa da su rike ba za su manta ba ba za su dinga kurakurai wajen karantar da hadisin ba sannan kuma adalai ne ba za su yi ƙarya ba su ne waɗanda ainihin ake karɓan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurinsu shi sa malamai sun sa shuru'e guda uku wajen kafa dalili da hadisi sharadi na farko an yakuna sahihan aw hasana ya zama hadisi ne sahihi ko kuma hasan ma'ana ya zama yuhtaju bihi hadisin ana iya kafa dalili da shi ya kai darajar da za a kafa dalili da shi kuma ya zama sahihi ko hasan hadisi sahihi shine wanda ma rawahu adlun tammu dhabti an mithlihi muttasilu sanadi min ghairi shadin wala mu'allaq ya zama wanda ya ruwaito shi adali ne kuma mai cikakkiyar hadda kwakwalwansa tana ja in an gaya masa yana rikewa ba mai rafkana ba wanda ana karatun hankalinsa yana wani wuri sai je rike rabi bai rike rabi ba wannan ya zo ba ku zai ba ku shirme sai wanda yake da cikakkiyar yakaza yana kiyaye abin da ake faɗa sannan ya ruwaito daga irinsa ya zama hadisin muttasili wani ya ji ga wani ko ya karɓo daga malaminsa sannan hadisin ba shadi ba ne bai saba wanda suka fi shi adalci ko suka fi shi iya hadda ba sannan kuma ya zama da bai da wata illa ko yayya a cikin hadisi babu wani tadlisi da aka yi a cikin hadisi wannan shine hadisi hasan hadisi sahihi hadisi hasan shi ma kusan haka ne sai dai karfin haddan su ne na sahihi ya fi na hasan ma rawahu adlun kafifu dhabti an mithlihi muttasil sanadi min ghairi shadin wala mu'allaq to wannan idan suka ruwaito hadisi sai hadisin aka fa hujja da shi amma wasu daban ba irin su ba mutum fasiki ya ruwaito hadisi ba za a yadda ba don zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya al fasiqu la yakhafu Allah makafatan tamnahu min al kadhib ba tsoron Allah tsoron Allah da zai hana shi ƙarya zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yasa ba za a karbi ainihin hadisin sa ba sannan bayan nan an yakuna muhkaman aw muqaddaman ala mu'aridihi ya zama hadisin muhkam ma'anan muhkam bai yi karo da wani hadisi ba shi kadai ne ya dauko irin wannan hukunci duk hadisin da ya zo irin sa sai dai karfafa shi amma ba hadisin da ya karo da shi ko kuma ya zama akwai hadisin da ya karo da shi amma an gabatar da wannan hadisin akan wancan hadisi shi wannan hadisin shi aka rinjayar saboda karfin wanda suka ruwaito shi sun fi adalci sun fi hadda sai aka rinjayar da shi akan wancan ko kuma wannan hadisin ma ya shafi wancan din gabaɗaya to wannan sai ka kafa dalili da shi kaga a can idan hadisi da'ifi ne ba a kafa dalili da shi a nan kuma idan hadisin ya zama mansuhi wani hadisin ya shafi aiki da shi ba za a kafa dalili da shi ba ko kuma ba mansuhi ba ne amma an rinjayar da wancan hadisin akan wannan hadisin naka to ba za a kafa dalili da shi ba sai dai da wancan hadisin wanda aka rinjayar shi ne aka fi zaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi sannan na uku an takuna dilalatu ala al-muradi sahiha ya zama hadisin yana magana akan abunda kai kake magana akan sa din hukuncin da ka bashi din zai iya daukan haka shi hadisi ya zama ya inganta hadisin yana nuni akan matsalan da kake akan ta ko kake magana akan ta wannan shine za a kafa dalilin shi akan matsalan amma idan hadisi yana gabar matsalan ka tana yamma to babu dama ka kafa dalili da wannan hadisi akan wannan matsala domin wannan zaka dora wa hadisin ne abunda ba zai karba ba zaka canja manufar maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam so zaka hadisi sai ya inganta kafin yake zama dalili to wannan kofan inda ake an buɗe ta kowane rubutun hadisi zai iya zama dalili da mutane sai su ta kirkiro hadisi kai suna kafa dalili sai kare ta wanne zaka kama tunda kowanne wanda zai ce maka halal wani ko sai kirkiro na sai ce haramu to kaga wanne zaka dauka wanne ya ce wajibi wannan ko ya kirkiro ya ce mustahab to amma hadisin sai zama na akwai dokokin da aka yi masa to wasu ba ta kiyaye wannan kowanne irin hadisi ko da wani ne ya kirkiro shi don ya bata addini ko yahudi ne ya kirkiro hadisi sai su karba su kafa dalili da shi alhalin ba zai zama dalili ba saboda haka hadisi sai ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama dalili sannan yake min ash-shar'i wal bayani duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na shari'a da bayani kowanne gaskiya ne idan aka ce na shari'a ma'ana hadisin ya zo mana da wata sabuwar shari'a wanda inda za mu duba zahirin alqur'ani babu shi misali mazala ta tsara ce la tunkahu almar'atu ala ammatiha wala ala qalatiha ba a auren mace akan kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta ko kuma kalanta yar mahaifiyarta ko kanwar mahaifiyarta ma'ana ba za ka hada mace tare da gugunta kishi ba ko kuma tare da yafinnunta ba ka auro mace kuma ka auro yar kanwarta ko ka auro yar babanta ko kanwar babanta kuma sai ka zo ka auro ta sai su kishi shari'a ya hana wannan kuma wannan ya tabbata a hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin qur'ani bai ambaci wannan ba ya ce dai wa an tajma'u bayna al-ukhtayni illa ma qasara ba hada yan uwa guda biyu ya da kanwa su kishi kuma a can ga mace wa uhilla lakum ma wara'a zalik duk abinda ba nan ba halatta muku hadisi sai karin bayani zai ta an haramta ka hada mace da gugunta kishi ko kuma da yafin donta da dan uwan yar uwan babanta ko kuma yar uwan mahaifiyarta to wannan shine ash-shar'u duk wani abu da yazo a hadisi wanda in ka duba zahirin alqur'ani babu shi to wannan hadisin ne shar'anta shi kuma Allah subhanahu wataala ya ce abi abunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wama atakum rasulun fakuzu dole ne ayi aiki da wannan shi yasa malamai kin fiki suka kafa ka'ida duk wanda inda ɗaya namiji ne ɗaya mace ba za su yi aure a tsakanin su ba to ba a hada su kishi kaga mutum ba zai auri ƴar dan uwansa ba ba ya zama babban ta ba kenan to da ka kaddara babban mace ne ya zama me kenan gogon wannan yarinyan to ba za a hada su kishi ba haka nan mutum ba zai auri ƴarsa ba to da ka kaddara shi din mace ne ya zama me ya zama uwar wannan yarinyan to ba za a hada su kishi ka auri ƴa da uwa a lokaci guda suna kishi ba ina fatan muna fahimta to wannan shine manzala ta sallama ya zo da irin wayannan abubuwa da yawa a cikin hadisai idan aka bibiya hadisan za a gani to dukkanin abin da manzala ta sallama ya zo da shi ko ka duba alqur'ani babu shi to tabbata wannan shari'a ne dan ubangiji ta'ala ya gama bayani da yace wa ma atakum rasulun fakuzu duk abin da manzala ta sallama ya zo muku da shi ku karba domin wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ba magana akan son zuciya wahayi ne duk abin da ya fada wahayi ne ba da son ransa yake fada ba sannan wal bayan haka da duk abin da yazo muku da shi na bayani ku karba bayani shi ne alqur'ani yazo da hukunci ko yazo da matsala amma babu sharhinta da bayanin ta sai hadisin manzala ta sanwa su ne da su wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka Allah ta'ala ya ce mun saukar maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu kai musu bayani Allah ta'ala ya ce ai sallah wa qimus salah amma sallan nan ba za mu gane a zahar rak'a fudu kuma a koyi za a yi karatu ba sai ta hanyar hadisi ba za mu gane magariba rak'a uku ba a cikin alqur'ani cewa biyu a bayyane ɗaya kuma a koyi fatiha da sura wannan kuma fatiha kai babu sura wannan duka hadisi ne yake mana wannan bayani haka nan idan ka dauki zakka shi ma hadisi ne yake tafsil na abin da ya shafi harkan zakka kowanne ga nisabi ga abin da in ka mallaka zaka cire masa zakka kuma ga abin da zaka cire haka nan aikin haji manzala ta sallama Allah ta'ala ya ce ya wajabta aikin haji ya faɗi wasu abubuwa daga cikin rukunin aikin haji amma tafsil na cewa dalla ga yadda za a aikin hajin an same shi daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikin haji da sahabbai mutum dubu ɗari ya ce ne ta ku zo a nima nasifaku ku yi aikin hajjin ku irin yadda kuka ga nake kamar yadda ya yi sallah ya hau kan mimbari ya yi sallah kowa na gani yana bayansa yana sama ya yi sallah in zai ruku'u in zai sujada ya gangaro ƙasa da ya gama ya ce ya yi haka ne wali ta'lamu salati wali ta'tamu bi na yi haka don ku san ya nake sallah kuma ku yi koyi da ni sannan ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake sallah so da haka dukkan shari'o'in nan ɗaya bayan ɗaya idan ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su sannan haka ne idan ka dauki mu'amala maganan aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani dalla idan ka dauki kasuwanci Allah ta'ala ce wa halallahu al-bai'a ya halalta ciniki wa harrama riba ya haramta riba menene ciniki da yake na halal menene riba duka wannan hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam suka bayani dalla dalla ga abun da yake na halal ga abun da yake na haram to wannan dukkanin sa dole kai imani da shi ba za ka yi son ranka ka fassara ayan alqur'ani yanda kaga dama yanda ranka yake so ba sai dai ka koma zuwa ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ubangiji ta ga mu bayani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi saboda haka bayanin alqur'ani da sharhin sa yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-sunnatu mufassiratu lil-qur'an sunna tana fassara ainihin alqur'ani kuma babu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bayyana ba sai dai in baka sani ba kowane irin abu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi bayanin sa sai dai alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wani ya sani wani kuma ainihin bai sani ba sannan ko min tinkafin ka da ilimi akwai abin da baka sani ba ko min tinkafin ka da ilimi akwai wanda yafi ka sani wa fawqa kulli dhi ilmin ali saboda haka abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta shi ibtida'a babu shi a cikin alqur'ani a zahirin qur'ani sai dai ka koma hadisi ka samu hukuncin sa to wannan shine imamu tare yake nufi da min ash-shar'i kuma wajibi abi don manzon Allah ubangiji ta ya ce man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah sa abunda kuma ya zo a qur'ani asalin sa amma bayanin sa ne zo a hadisi shine abunda imamu tare yake nufi da wal bayani sai ce kullihi haqqun dukkanin sa gaskiya ne kuma mu mun yi imani da shi kuma zamu yi aiki da shi ba abunda zamu mayar kenan a cikin alqur'ani da son zuciyar mu ko a hadisin manzo Allah ta sama da son zuciyar mu wannan raddi ne yake wa jahamiya da sauran masu bin son zuciyar su daga cikin ahlul bid'ah wal ahwa wato masu bid'ah wanda suke bin son zuciyar su wanda suka mai da sifofin Allah subhanahu wataala wanda manzo Allah ta sama ya bayyana suka ce san su musu yadda ba suka dinga musu tawili suna ta kawo ainihin ra'ayoyin su hakanan wasu abubuwa na shari'a wanda manzo Allah ta sama ya kawo ya bayani suka yi tambaye da su kaman qur'aniyun wanda ake cewa yan qala qatu ya abun da ke qur'ani kawai shikenan su ba su yadda da ainihin hadisi ba ko kuma sauran masu bin son zuciyar su masu bidiyoyi wadanda suke tonka a cikin hadisin su ce wannan hadisin ya dace da hankalin mu mu yi aiki da shi wannan kuma bai dace da hankalin mu ba mu tale shi wannan dewa idan ka bili ta tafai zaka samu irin wayennan saboda haka sai suka gurbata tauhidi suka dinga shigo da wasu abubuwa na hankali wanda babu alqur'ani babu hadisi kuma ba a yadda ka kudurta wani abu a zuciyanka ba na aqida sai abun da ya tabbata alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun da ya zo alqur'ani kuma ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka isa ka mai da shi ba idan ka kika kudurta shi to aqidanka gurbatacciya ne ba mai kyau bane so da haka duk abun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na aqida dole ka dauka abun da ya zo da shi na ibada bayanin ibada ko mu'amala na shari'a dole ka dauka abun da yazo da shi na akhlaq na gyara dabi'u wajibi kai imani da shi kuma kai aiki da shi yana daga cikin abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa al'ummarsa ya wajabta musu shine kafa gemu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne gemu ne malamai sira sun ce kaful lihiya gemu ma mai kauri sannan kuma ya faɗa hadisai daban-daban wasirul liha ku kaurara gemu ma'ana kada ko kana da shi din ma ka dinga yanke shi kana can kana ta mammatse shi sai ka bar shi dan kadan kai ba mai gemu ba mara gemu ba idan aka hango ka daga yayin sauraya ce wancan malami mai gemu ba ko wancan mutumi mai gemu ba a kaurara shi ya zama mai kauri wannan shari'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malamai ba su yi sabani wajen wajibin gemu ba da kuma haramcin afke shi duk sun tafi gemu wajibi ne kuma afke gemu kuma haramu ne idan ka ji mutum yana tukar gemu to yana bin son zuciyarsa ne abun mamaki ka ji mutum mai wa'azi wai yana fushi gemu ko yana izgilanci da gemu wanda manzala ta sanawa bai rayu ba sai da gemu dukkanin sahabbansa kuma yayi umurni da gemu kuma ya haramta aske gemu amma ne da'awan shi malami ne mai wa'azi ne sai yazo yana aibanta gemu ko yana aibanta masu gemu wannan izgilanci ne wa ayoyin alqur'ani da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne daga cikin abun da yazo ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tangare wando wandon kai zama saman idon sawunka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asfala min al-ka'bayn fa huwa fi an-nar duk abin da ya wuce idon sawu na tufafi sauran yana cikin wuta ne ma'ana Allah ta'ala zai azabtar da me shi da wutar jahannama sannan a wani hadisi yace inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu batara Allah baya kallon rahama ranar alkiyama ga wanda yake jan tufafinsa yana takama yana nuna isa sannan yace izarul mu'minu nisfu sa'i abin nan azon mumini tufafin mumini shine rabin makengima magana ta sallama tufafin sa saman idon sawu ko kuma rabin kwabrin sa la yusbilu alqamisa wal izara bal fawqa ka'bainihuma iktisara wa rubbama kana li nisfi as-saqi tawadu'an li rabbihi al-khallati magana ta sallama baya tafiya ina jan tufafin sa baya tafiya ina jan wandon sa ko rigan sa yana barin su saman idon sawun sa ne shine sunnar manzala ta sama kuma shi yake nuna tsafta mutum ba kazami bane ba zai dinga tata wannan sa ko rigan sa ba yana debo dutti da dauda yace sau da yawa ma manzala ta sama yake barin tufafin sa saman idon sawu abin nan rabin makengima ma'ana bayan saman idon sawu ma sai ya je rabin kwabrin sa sai ya dame shi yace yana yin haka ne don kankar da kai kan kaskantar da kansa zuwa ga Allah subhanahu wataala domin tawadu yake yin wannan to duk wanda yayi wannan yayi koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saman idon sa wajibi ne in ka rabi makanyewa ko mustahabi ne ka nuna tawadu'un ka kai koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk malamai sun tafiya haka wadanda suke kafa dalili da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke amsa sunan malunta ba wanda suke hayaniya da son zuciyar su amma shi ma wannan ya zama izgilanci abun izgilanci ya zama kuma abun aibantawa idan kana yin haka saboda mutane ba a hadisai suke daukan addinin su ba galibi ba wai abinda manzon Allah ya zo da shi ya tabbaka yake son a shirin da mutane a kansa ba abinda kawai ya dace da son zuciyar su idan ka saba musu ko sunna kake to za iya maka izgili da wannan sunna din to wa'annan sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda yake izgilanci da su yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci ne ba yana yi wa mai su bane dan ubangi ta yace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaqun la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum kuna da Allah kuke wa izgilanti kuna wa Allah izgilanti da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Allah kada ku fa'uduri ku riga kun kafurta bayan imanin ba ayi wa Allah izgilanti ba ayi wa ayoyin Allah izgilanti ba ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanti dangane wando manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fara aje gemu manzala ta sunna shi ya fara in ka mutu izgilanci kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci kuma inganta tun hadisi so da ka imam ta yace wa jami'u ma sahha ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min ash-shirki wal bayani kullihi haqu duk abun da ya inganta manzala ta sunna ya zo da shi na shari'a da bayani kowanne sa gaskiya ne mun yi imani da shi kuma duk wanda bai samu wannan ba to da sauran sa imani sannan imamu fari yace wal imanu wahidun wa ahluhu fi aqlihi sawa'u imani abu ne guda daya shine la ilaha illa allah muhammadur rasulullah yace wa ahluhu fi aqlihi sawa'u masu imani a asalin imani daidai suke a asalin imani su wattafadulu bainahum bil khashyati wattaqah suna samun fifiko a tsakanin su da tsoron allah wa mukhalafati al hawa da kuma saba son zuciya mulazamatil aula da kuma lidintan ayyuka wanda suke sune mafifita ayyuka na gani anan kafin na kare shari'a kan jumla ta gaban nan anan imamu tsayace wal imanu wahidun wa alu fi aqlihi sawa imani abu ɗaya ne masu shi daidai wa daidai suke amma a can gaba kuma sai nuna ana samun fifiko a imani din kaman maganar sa ta gaba tana warware ta ba idan aka ce ana samun fifiko da tsoron Allah to shi ma tsoron Allah yana daga cikin me yana daga cikin imani to wannan cewa imani mutane daidai wa daidai suke a imani wannan aqida ce ta murji'atul fuqaha ko kuma murji'atul ghula dukkan su ma'ana imani na kowa da kowa asalin sa daidai ne sai dai a ce wani yafi tsoron Allah wani yafi kyawun ayyuka amma aqida ingantacciya kama gabata shine imani ba daidai yake ba imanin wani ya tori shi kanta asalin imani inda menene ma'anar imani shine gaskanta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gaskantawan na wani yafi na wani imanin ka babu yanda za a kai ya kai irin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin imanin ka bai kai irin asalin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan imanin ka bai kai irin na mala'ika jibril ba haka nan imanin ka bai kai irin na abubakar da umar da usman da ali ba babu wanda zai iya zai tabbuti bakin sa musulmi yace na fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ko kuma yace imanin mu te yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin mu da Abubakar ma bai zai fada ba sai dai mai son bin abin da sai dai mai bin son zuciya sani don manzala ta sanar ya nuna cewa Abubakar ke fi kowa imani a cikin al'ummarsa to da wannan ne sai ya zamana Imam Tahawi ya dauko wannan magana daga ainihin littafai na murji'atul fuqaha sai dauko ta yayin da take a can gaba kuma sai dan yi bayani wanda yake sakawa da to idan da zamu tsaya iya wannan kai wal iman wahidun wa halu fi asli sawa sai mu ci wannan magana kuskure ce kai tsaye amma idan muka karanta can gaba kuma sai mu yi Imam Tahawi ainihin adanci cewa ba yana nufin imani daidai yake ba imanin wani ya fi na wani shi yasa anan a ta'liqi Ash-Shaykh bin Baz yake faɗa gashi nan nan ba ta faɗa yace qawluhu wal iman wahidun wa ahlu fi asli sawa hada fihi nazar ita wannan akwai abun tunani akai ace imani kowa da kowa daidai ake a asalin imani yace akwai abun tunani a cikin wannan yace bal huwa batin yace ma ba haka yake ba wannan aqidan ba ita ce aqida ingantacciya ba falaysa alul imani fihi sawa yace masu imani ba daidai suke a cikin imanin su ba bal kum mutafawituna tafawutan aziman yace a suna tsere dai wasu sun fi wasu a imanin imanin akwai bambanci bambanci mai girma kaga wannan shine adalci ko adalci idan kana karanta littafin mutum duk yanda ka sallafa masa a inda ya kauce ya kuskure to shikenan ka nuna cewa wannan abun kuskure ne ga abun da magabata suke a kansa ga abun da ya dace da alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka dauki malami ka ce duk abun da ya faɗa daidai ne babu kuskure a littafin sa to wannan taqalidi kake yi son malamin kawai kake bi ba wai kana bin gaskiya bane to shi yasa duk yanda aka sallama wa malami idan yayi kuskure a wani wuri ko ta fiya wannan ba haka bane ga yanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai masuni amma duk wani wanda ne zai rubuta littafi to akwai gyara a cikin sa in ka fahimci gyaran sai ka fada shi yasa maganganun malamin kawai su kadai ba ta zama hujja sai in sun dogara da hadisi ko kuma alqur'ani amma idan ka dau maganar malami kawai ita ce hujja to ko ta saba alqur'ani ta saba hadisi zaka bi ta kuma baka da hujjan cewa maganar malami hujja ne baka da wannan hujjan amma maganar Allah hujja ce maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ne malamai kuma su ne masu bayani sai yace falaita imanu rusuli ka imani ghairihim imanin manzanni ba dai yake da imanin wani wasu su ba akwai wanda kai manzanni imani babu wanda kai كما انه ليس ايمان الخلفاء الراشدين وبقيه الصحابه رضي الله عنهم مثل ايمان غيرهم كما ان ايمان الخلفاء الراشدون ابو بكر ده عمر ده عثمان ده علي ده sauran sahabbai bai zama irin imanin wasu wadanda ba su ba sun fi sauran al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba wanda sai ta imanin sa irin na sahabbai bai zai yi ba baka ita ba yace wa haka da laysa imanul mu'minina ka imanin fasikin haka nan imanin mu'minai masu yi wa Allah ta'ala ta'a masu barin sakon Allah bai zama daidai da imanin fasikai wadanda suke barin wajibi suke aikata haramun ba imanin su ba dai bane wani daga ganin sa kasan yafi ka imani wani kuwa kana ganin sa kasan imanin sa tauye ne saboda dulme yake cikin sakon Allah sane ce wa hada tafawutu bi haka bi ma fil qalbi min al ilmi billahi wa asma'ihi wa sifatihi wa ma shara'ahu li ibadihi wannan bambanci da ake samu na imani wani ya fi wani imani gurgudun sanin gurgudun abin da ke cikin zuciyar mutum ne na sanin Allah da sunayen Allah da sifofinsa da kuma abin da Allah ya shir'anta na bayinsa wanda ya fi ka sanin Allah ya fi ka imani akwai wasu darajojin Allah da kai baka sani ba shi ya sani wanda ya fi ka sani sunayen Allah da siffofin Allah da ma'anarsu da abin da suke hukuntawa ya fi ka imani. Haka nan wanda ya fi ka sanin abin da Allah ya shir'anta wa bayinsa ya fi ka imani. Kenan gurgudun sanin ka Allah da sanin ka shari'ar Allah gurgudun ainihin imaninka. In dai ka yi aiki da abin da ka sani sharafi kenan. Amma wanda bai aiki da abin da ya sani ba sanin sa bai amfane shi ba. Kenan babban abin da yake nuna imani mutum shine fahimtansa wa addinin Allah fahimta ingantacciya. Domin babu yanda za a ce kai mumini ne, kana yi wa Allah ta'ala abin da yake so, abin da ya yarda da shi, kuma baka fahimci addinin Allah ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Abin da Allah ta'ala yake son sai ya yarda da shi, ya yi bayanin sa cikin Alƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ka san su, sai ka san shari'ar Allah kafin ka iya sanin me Allah yake so me ya yarda da shi. Kuma duk lokacin da ka ƙara sanin shari'ar Allah, kana ƙara gaskanta Allah ne ai. Idan siffa goma ka sani, siffa goma ka gaskanta. Wanda ya san siffa ɗari kuma ba, ya gaskanta siffofi ɗari na Allah, ka ga ya fi ka gaskantawa, daga nan ma imani ku ya bambata. Haka ne wanda ya san shari'o'in Allah da yawa, ya fi wanda ya san ƴan kaɗan. Domin gaskantawansa ya fi naka, kai baka da labarin wannan ɗin ma, balle ka ce sadaqallahu al'azim. Ka gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan. Saboda haka babu abun da ya fi fahimtan addini fahimta ta gaskiya ƙara imani. Mun yi bayanin wannan a karatunmu na ƙarshe kafin mu rufe. A cikin abubuwan da suke ƙara imani, abu na farko shine fahimtan addinin Allah. Ka fahimci Allah subhanahu wa ta'ala da ƙuduransa da siffofinsa da kuma abin da ya shir'anta bayinsa. Ka fahimci ingantaccen tauhidi. Sannan yake wa huwa qawlu ahli sunnati wal jama'a, shine maganar ahlus sunna wal jama'a. Ahlus sunna wal jama'a su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wa'inda suka bi irin aqidar su ne ahlus sunna wal jama'a. An ambace su ahlus sunna saboda suna kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An ambace su jama'a saboda ba su rubu da jama'ar musulmi ba. Yanda musulmi suke a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka tsora su akan tauhidi da ingantacciyar aqida, su suna tare da su, ba su ware ba. Dan wasu sun ware, wasu suka ware sai suka zama ƴan Shi'a, ba sun fita daga wannan jama'a. Wasu suka ware suka zama Khawarij, sun fita. Wasu Murji'a, wasu suka zama Gulab, wasu Qadariyya, wasu suka zama Jabariyya, wasu suka zama abubuwa da yawa, ga sunan kala-kala sunayen Ahlul Ahwa'i, wanda suka kirkiro wasu abubuwa addini suka bar jama'a musulmi, ba za ka iya lissafawa ba. To amma duk wanda yana nan akan yanda ake din, yanda sahabbai suke, yanda manzara ta sama koyar da addini, to shi yana cikin jama'ar musulmi Ahlus Sunna wal Jama'a. Wato su ne wanda aqidar su ta gaskiya ne, bata canja ba, yanda musulman farko suke a haka suke, basu canja ba. Yasa suka zama jama'a, ma'ana jama'ar musulmi wanda suke tare da jama'ar musulmi ta farko. Sannan yake khilafa lil murji'a, sabani murji'a, wa man qala bi qawlihim, da wanda ya magana irin na murji'a, wallahi musta'an sai Allah shine abun neman taimako. Murji'a su ne wanda suka ce imani duk ɗaya ne, ba abu bambanci. Suka ce imaninka da imanin sahabbai da imanin annabawa duk iri ɗaya ne, ba abu bambanci. Su ne gulatul murji'a. Saboda haka su a wurinsu imani baya daɗuwa, baya raguwa. Imani a tsaye yake cak, in ka riga kai shi kawai ka yi shi. Al-imanu juz'un la yatajazza, idza dhahaba kulluhu, idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Imani wani abu ɗaya ne, baya yayyankuwa. Bai da bangare-bangare, in wani bangare ya tafi to duka imani ya tafi. To da haka in kana mumini, kana mumini, in kuma ka dan wani abu ya dan bantaro, to ka fita kawai, ba ka mumini. To amma duk da haka su ba su yarda cewa mai sabon Allah ya fita daga imani ba. Domin sun ce la yadurru ma'al imani al-masiya kama la yanfa'u ma'al kufri ba'a. Ima sabon Allah ba cutar da imani kamar yanda da'a ba ta amfanar da kafirci. Kafiri dai ya kwana yana sallah ya aikin banza. To haka suka ce mumini dai ya kwana yana sabon Allah, ba abun da ya taba imanin sa. Kenan da fasiki da mutumin kirki ba Allah duk imanin su iri daya. Kaga wannan hankali ma ba zai yadda da wannan ba, balle tana ayoyin Alkur'ani da hadisi suna rusa wa'innan abubuwan gaba daya. To saboda haka imani ba daidai yake a wajen ma'abotansa ba, wasu sun fi wasu imani. Gwargwadon gaskantawanka, gwargwadon saninka Allah da shari'an Allah, da yi wa Allah ta'ala ɗaya gwargwadon imaninka. Kana ƙara fahimtar addini, imaninka yana ƙaruwa. Kana ƙara yi wa Allah ta'ala ɗaya, imaninka yana ƙaruwa. idan kana rage da a imanin ka na riguwa kana ƙara sabon Allah imanin ka na riguwa haka lamarin yake tafiya sannan sai malai yake wattafabulu bainahum bil khashya bambanci ko fifiko a tsakanin mu'mine ana samu ne bil khashya idan aka ce khashya shine al khawful maqrun bi ta'zim tsoron Allah wanda yake haɗe da girmama Allah subhanahu wataala wannan kuma abin da yake haifar da shi shine sanin Allah din subhanahu wataala idan ka san Allah yanda ya kamata a san shi to zaka dinga jin tsoron sa tare da girmama shi da daraja shi na kololuwa sai sa ubangi ta'ala ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama mai tsoron Allah tsoro tare da girmamawa na kololuwa su ne malamai wanda suka san Allah din wanda bai san Allah ba yana tsoron Allah ne kamar yadda yake tsoron kura ko yake tsoron ƴan fashi da makami kada su tutar da shi to haka yake tsoron Allah kar Allah ya azabtar da shi amma girmama Allah subhanahu wataala babu shi a zuciyarsa in kuma ya san Allah kaɗan to gurgurdon sanin sa Allah gurgurdon girmamawa sa Allah subhanahu wataala gurgurdon yanda ka san Allah gurgurdon yanda kake da khashiya ta'zimullah yanda Allah ta'ala zai yi kurjini a zuciyarka idan aka ce Allah ya ce shikenan ka ji zuciyarka ta yi da duk lokacin da aka ambaci Allah sai ka ji kurjini ya mamaye ka innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatun imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ana ambaton Allah sai zuciyarka ta koyi ta saboda ganin kurjinin Allah in an karanta alqur'ani ka kara imani sannan ga Allah ta dogara subhanahu wataala sannan wattuqa da kuma takawa takawa shi kuma shine shi ma na fassara shi tsoron Allah amma abin da ake nufi da takawa imtisalu awamirillahi wa ijtinabu nawahi in Allah yace kai kai in yace ka bari ka bari to kaga wannan kowa wanda bai ilimi ba zai samu wannan shi da idan aka zo wajen almuttaqun ba malamai ne kawai ba sauran jama'a ma duk sun shiga cikin almuttaqun wanda Allah ta'ala ya mutu tanadin aljanna a lahira masalul jannati allati wa'ida almuttaqun sari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin anta ya'ti al-janna dum ma tsoron Allah to jahile ba su shiga to suna da takawa amma ka ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama azo jin khashiya kuma a to malamai su ne a gaba gaba gurgudun sanin ka Allah gurgudun da kake da khashiya tsoron Allah mai ma'anan khashiya shi ne tare da girmama shi amma takawa ko jahili yana da takawa sai kaga ya bar sakon Allah kuma yana yin wajibi naji abu kaza haramun ka ji an kare sai ya take je ya bar shi abu kaza wajibi sai ya ga yayi ya samu nitsuwa to imani yana karuwa da wannan wanda ya fika tsoron Allah ya fika me ya fika imani sai ta magana ta sama ke cewa la fadla li arabin ala ajamin wala li ajamin ala arabin wala li ahmara ala aswada wala li aswada ala ahmara illa bittaqwa inna akramakum indallahi atqakum balarabe bai fi ajami ba wato wanda ba balarabe ba zama baki ne ko fari haka nan bakin mutum ko wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba babu fifiko a tsakaninsu haka nan farin mutum bai fi baki ba baki bai fi ja ba sai dai da tsoron Allah sai karanta wannan inna ma yakhsha abun nan inna akramakum indallahi ataqakum wanda ya fi daraja a wajen Allah shine wanda ya fi tsoron Allah so da haka tsoron Allah shi yake kara imani sai ya sa ya zamana kafi mutane da yawa imani sannan yake wa mukhalafatil hawa da kuma saba wa son zuciya duk wanda ka fi shi saba wa son zuciya ka fi shi imani wanda ya fi ka bin son zuciyarsa to ka fi shi imani saboda haka kenan gurgurdon yanda mutum yake saba wa son zuciyarsa gurgurdon yanda imaninsa yake karuwa ba abin da ke badda mutum kamar son zuciya ai ai son zuciya shine ka bar alqur'ani ka bar hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kai radin kanka inda zaka bi alqur'ani ka bi hadisi ai ba zaka je ka aikata haramun ba kaga in ka je ka aikata haramun ka bi son zuciyanka ne ba son shari'a ba son Allah da manzonsa ba idan kana bin alqur'ani da hadisi zaka je kai ibada ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ta zaka yi ta kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita amma in kana bin son zuciyarka za ka ajiye alqur'ani ka ajiye hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ka kirkiro wata ibadan ko wani ya kirkiro maka sai ka kama yinta ko kuma ibadan tana da asali alqur'ani da hadisi maimakon ka yi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarsa sai ka je ka yi ta da wani salo bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya al'ummarsa ba, to anan ka bi son zuciyarka ka bar me son shari'a ko son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malamai magabata suke cewa masu bid'a ahlul ahwa'i, masu bin son zuciyarsu, sunansu kenan. To wannan mutanen sune suka jirkita tauhidi, su suka jirkita ibada gaba daya. Tauhidin yanda Allah ta'ala ya koyar da shi sai zamana ba haka ne su suke koyar da shi ba, ba haka suke itikadin sa ba, sai aka maka wasu abubuwa na shirka sai a tusa maka su kuma a ce wai akan din imani ne. Ibadar yanda shari'a ta zo da ita ba haka ake yi ba, sai a yi ta a wani salo ko a kirkiro ta a kauda kai daga abin da ya zo alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan sune ahlul ahwa'i, masu bin son zuciyansu. Wannan mutanen sun bar hujjoji na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa aka ce musu masu bin son zuciyarsu. Amma duk wanda yake kan hujja daga alqur'ani da hadisi sunansa mai bin dalili ba mai bin son zuciyarsa ba. Shi yasa Ubangiji subhanahu wataala ya bambance tsakanin su, yace afa man kana ala bayyinatin min rabbihi kama zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahum. Yanzu mutumin da ya kasance akan hujja daga wajen Ubangijinsa, haka yake bautan Allahnsa. Aqidarsa yana da hujja daga wajen Allah, ibadarsa yana da hujja daga wajen Allah, mu'amalarsa, ɗabi'unsa, duk abubuwa na addininsa yana da dalili daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Za su zama daidai da wanda aka kawata masa munanan ayyukansa kuma sannan ya dinga bin son zuciyarsa. Shi wannan zuciyarsa yake son zuciyarsa yake bi, abinda hankalinsa ya tsara masa ko hankalin wani ya tsara masa shi yake bi. Wannan kuma yana bin hujjoji daga Allah subhanahu wataala. Ubangiji ta'ala ya ce za su yi daidai, ma'anarsa ba za su taɓa yin daidai ba har abada. Saboda yanda dare da rana ba za su yi daidai ba, da duhu da haske ba ɗaya ba ne, to haka ne wanda yake bin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi daidai da wanda yake bin son zuciyarsa ba. To da haka in kana neman mai bin son zuciyarsa, shi ne wanda yake barin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabon Allah yake ko bidiyoyi yake ko gurɓataccen aqida ne tusa a cikin zuciyarsa ko aka tusa masa. Shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah shi ne ya fi kowa sanin irin waɗannan mutane daga cikin malamai waɗanda suka rayu a zamanin irin waɗannan 'yan bidi'a ɗin. Domin a lokacin sa bai irin waɗannan abubuwan da sauƙi. Haka nan tabi'a tabi'u tabi'ina, daga baya magabata na tafiya, bidiyoyi suna ƙaruwa, son zuciya yana ƙaruwa. To shi yasa aka samu bayin Allah wanda suka tsaya suka yaƙi son zuciyar nan, suka ceto mana tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikinsu akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. Shi yasa duk wani mai bin son zuciyarsa ko mai yin bid'a baya son Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko misali zarafin, saboda yana tona musu asiri, yana karanta littattafansu wanda suka yi da irin yarensu da irin istilahinsu, wanda kila kai in kai ma ba za ka fahimto da yawan ba, ya fahimta ya yi bayani kuma ya raji. Ya wallafa littattafai ya yi minhajus sunna wa naqdu ala kalami shi'a, ya yi tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cin gyara akan maganganun 'yan shi'a mujalladi tara. Duk wannan yana raddi ne wa 'yan shi'a abubuwa da suka shigo da shi wanda babu shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yayi dar'u ta'arud al-aqli wa an-naql mujalladi 11. Wannan kuma raddi ne ga 'yan bid'a gabaɗayansu, duk wani mai bid'a wanda yake gabatar da hankalinsa akan nassi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace babu karo tsakanin nassi da alqur'ani, sai dai in nassin bai inganta ba, ko kuma abin da babu karo tsakanin nassi da hankali, sai dai in nassin bai inganta ba, ko kuma hankalin gurɓatacce ne. Yace wan nassu sahih la yu'aribuhu al-aql as-sarih, nassi ingantacce hankali lafiyayye baya karo da shi. A ce aya ta inganta, Allah ta'ala ya faɗi abu al-Qur'ani, hadisi ya inganta, kuma yazo a ce hankali bai ɗauki wannan abun ba, sai dai hankalin gurɓatacce ne. Domin mahalicin hankali shi ne ya yi bayanin, kuma ya san abin da ya dace da hankulan abin da ya halitta. Saboda haka idan hankali ya gurɓace, shi kenan sai ya dinga ganin Qur'ani yana masa karo. Hadisin manzo Allah ya ce wannan ya saba hankali. To amma maimakon ya bar hankalinsa ya bi al-Qur'ani, sai ya ce ai al-Qur'ani abin da, sai ya ce ai hankalin ya fi al-Qur'ani. Saboda idan Allah bai maka hankali ba, za ka fahimci al-Qur'ani ne? Ta su ce maka to ma'aukaci yana fahimtar Qur'ani ne? tukun da maka ci za ka fahimtar Qur'ani a sai da sababin hankalinka ne kake fahimtar Qur'ani, don Qur'ani ya saba hankalinka, ka bar Al-Qur'ani ka bi hankalinka, ka ji irin aiki da hankalin da suka yi. To idan hankalinka yana da matsala, ya gurɓata, ai su malamai magabata hankalinsu mai kyau ne, sai su seta maka hankalinka, sai su maka bayani ka gane hankalinka bai karo da Al-Qur'ani ko hadisi ba. Me yasa su sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ba su samu wannan matsalan ba sai kai ka samu? To matsalan a hankalinka ne, ba a cikin Al-Qur'ani ne ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yayi ta bayani akan wani yana ɗauko magana sai bayan ɗaya yana raddin ta, yana nuna cewa ba kai karo da hankali ba a hankalin. Kamar yadda za su kawo dalili da hankali sai musu raddi da hankalin, ba hankalin suka fi imani da shi ba. To da hankalin ake musu raddi kuma ba ka da tabus, ba yadda ka iya, dole ba ka da za ka kai raddin wannan abu. Shakul Islam Ibn Taymiyyah yace sahibul hawa yu'mihi al-hawa wa yusimmu. Mai bin son zuciyarsa, son zuciya yana makantar da shi, yana kurumtar da shi. Da zai ga gaskiya ba, bai zai ga shirya ba. Ba zai ji gaskiya ba, ko ka faɗa ba kunnensa ba. Ko ya ganta kiri-kiri gaskiya bai zai karɓa ba, saboda son zuciyarsa ya makantar da shi, ya kurumtar da shi. Yace falaita qadduhu an yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Yace manufarsa ba wai addini gaba ɗaya ya zama na Allah ba ne, ba haka ne manufar mai son zuciya, bin son zuciyarsa ba. Kuma ba wa an ta kuna kalimatullahi al-uliya, ba manufarsa ne ya zama karma Allah tana sama ba, a'a, bal qadduhu al-hamiyatu li nafsihi wa ta'ifatihi. Manufarsa shi ne ya kare kansa, ya kare jama'arsa. Duk hayaniyan da yake yi yana son ya kare kansa ne, kada a ga laifinsa. Ya kare jama'arsa masu irin aƙidarsa, kada a ga aibinsu. Amma ba ya kare addini ko addinin Allah ya yi sama ba. Wannan ba shi ne manufarsu ba. Yake awin riya, ko kuma yana ne don riya, li yu'azzama huwa wa yusna alayhi. A dinga girmama shi, a yabe shi, a ce wane kenan. Wane akwai ilimi, ko wane akwai tsoron Allah. A dinga girmama shi, ana yaba masa. Ya fito ne kenan ya bayyana kansa. Aw li gharadin min ad-dunya. Ko kuma saboda wata manufa ta duniya, saboda ya samu ɗaukaka, ya samu abin duniya, shi ne kawai manufarsa. Ba za a iya samu ilimi ingantacce, wallahi ba zai samu ba. A Imamu Shafi'i ya kai kukansa wajen malamin sa Waqi'u, yace bana karatu yana kubuce ni, ko na rike sai ya kubuce, bana fahimta ko sai. Sai masa wasiyya yace to ka daina sabon Allah. Sai yace shakautu ila waqi'in su'a hibzi wa arshadani ila tarkil ma'asi wa 'allamani bi anna al-'ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li afi. Yace na kai kukana wajen malami na Waqi'u, bana iya fahimtar karatu sosai, bana iya haddacewa, in na haddace zai zube. Sai shiryar da ni yace ka daina sabon Allah, saboda ilimi haske ne, haske ne na Allah, hasken Allah ba a ba mai sabon Allah. Mai bin son zuciyarsa bai isa ya fahimci addini gangariyan fahimta ba, ai falala ne ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai dai dinga hayaniya. Saboda haka inaratul aqli maqsufun bi tawi hawan wa aqlu asil hawayiz dadu samira. Dinne hankalin mutum da haskensa da fahimtansa wa addini yana karuwa in yana saba wa son zuciyarsa. Amma duk mai bin son zuciyarsa kuma kullum ƙara dukunka yake da dimuwa. Shi yasa ba aya ba hadisi sai dai kwatance. Sannan yace wa tasihu walatuhum wa mu'adatuhum ala ahwa'i anfusihim la ala dinin annabi rasul. Sai kuma da sonsu da kiyayyansu yana muwafaka
ne da son
zuciyarsu. Ba hadisa da cewa addinin Allah da manzon Allah ta sunawa ba. Idan ka ga suna son mutum, to suna son ka saboda ya dace da abin da su suke so a yanku, ba addini ya san addini ba. In ka ga suna adawa da mutum, suna adawa da shi ne saboda ba a yi a kan abin da suke a kansa na son zuciya, saboda ya yi ke addini shi ya sa suke adawa da shi. Wannan shi ne ɗabi'a. Ali bin Abi Talib yace a kawaku ma a fasu alaikum tinta. قول الامل واتباع الهوى فاما قول الامل فيفي الاخره واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. سيدنا علي يتي ابو بيونك صورتي مكو ابو نفركو شيني دوغون بوري نبيو كما بين سون زوجيا يتي دوغون بوري ينا منتر ده لاهيرا كي تبوري ابو بواندا رايوارك بلاتا كيبا سيكا منتر ده لاهيرانك
yake bin son zuciya kuma yana hana karban gaskiya. Duk yanda za a ma bayani a jawo aya da hadisi a ce duk malamai na magabata sun yi ijimai akan wannan fahimtar, ba za ka gane ba, ko ka gane ba za ka ji ba, ka fahimta ma ba za ka ji ba, saboda me?
Son zuciyarka shi
yake shugaban kanka, take jagorantar ka.
Babban son zuciya bane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
الديلم يأتي بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. فرق تفيع الدين شنو برين سنة. الدين الذي نتفيع سنة إيه وانا سنة عندنا أيك ديتا. تيجي ننتفي وانا سنة ما عندنا أيك ديتا أكار أو أجري بعد الدين. كما يندي إيجي أكار بنتنا رغوا أكار بنتنا رغوا وترى حتى تيجي. لارانا تيجي كذي نجوا. To haka nan addini, to wannan sunnan ta tafi ba a yin ta, ba wanda zai raya ta, ko kuma an samu wasu ba masu yi a kan sunnan, suna zuwa maka sunnan ma ba addini ba ne, ƙarya ne, akwai masu cewa sunna ƙarya ne, saboda haka ka ga shikenan addini zai tafi kenan. To duka wannan son zuciya ne yake sa a yi. Al-Hasan al-Basri yace al-hawa sharru sharru da'in khalaqa qalban, yace son zuciya shine mafi sharrin cuta da yake cakuduwa da zuciya. Babu cutan da take cakuduwa da zuciya mafi sharri kamar son zuciya. Ai ta lalata maka imanin ka take gaba ɗaya. Ba yanda za ka zama kana kan shirya kuma kana bin son zuciyanka. Me zai taɓa yiwuwa ba? Sannan ya sake cewa la tujalisu ashabal ahwa'i wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Kada ku dinga zama da masu bin son zuciyansu. Mutumin da shi ba alkur'ani ne da hadisi yake jagorantarsa ba, son zuciya sakon Allah da bidiyoyi da shirkoki, ya ce kar ka zauna da su, domin in ka zauna da su za su maka tasiri, kai ma sai ka zama irinsu. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhali. To da haka zamantakewa yana yin tasiri. Ya ce to kar ku dinga zama da su, za ku ɗauki ɗabi'arsu. Sannan wala tujadiluhum, kada ku yi jayayya da su. Me yasa? Kai idan za ka yi jayayya za ka yi da alkur'ani da hadisi ne, saboda wajadilhum billati hiya ahsan, hudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, wajadilhum billati hiya ahsan wala tujadilu ahla al kitabi illa billati hiya ahsan. Al jidalu bil ahsan shine al jidalu bil kitabi was sunna. Kai jayayya da shi ta hanya mai kyau, inji Allah, shine ka kawo aya alkur'ani, ka kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ni bin son zuciyarsa alqur'ani da hadisan ma izgilanci yake da su, sai ya jawo aya da izgilanci, ya san ga abin da take koyarwa, ya jawo hadisi da izgilanci, ya yi rabbinsa da son zuciyarsa. To da me za ka yi jayayya da shi don Allah? Ka ga mai son gaskiya idan ka kawo aya ya kasa turewa, ai shi kenan, ka ga zai karɓa. In ka kawo hadisi shi ba da hadisi zai karɓa, haka magabata suke. To me bai me din son zuciyarsa ba, dama ayin da hadisi ma ba hujja ne a wurin su ba, to me yasa za ka bata lokacinka? Kuma Allah ta'ala ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir thani yadfilu dhilla an sabilillah lahu fi dunya khizun wa nuziqu yawm al-qiyamati azab al-hari. Daga cikin mutane akwai masu jayayya ba tare da ilimi ba, kuma ba sa kai shiriya, kuma ba su da litafi ne haka kamu alqur'ani ba ce ne zuwa wurin su ba. Bukhari da Muslim duk wannan ba shi bane, littattafan wasu shugabanninsu kowa shine a fiya wurinsu. To wanda bayi da wannan, ya za ka ga ce za ka yi jaya da shi? Kuma yana nuna takama, in ji Allah ta'ala, saniya ilifi, yana nuna takama, yana duba gefensa, ya tunkura nan ya tunkura nan a jikinsa. Shi ma malami ne, shi ma ya isa, shi ma mai jayayya ne, mai rajji. Amma duk yana yin haka, in ji Allah ta'ala, zai fitar da mutane ga barin tafarkin Allah. Kuma a duniya in ji Allah ta lafiya sai ya dauka kaskanci, a lahira kuma akwai azaba ta gobara tana jiransa. To Allah ta'ala ba da labari, akwai daga cikin mutane masu irin wannan, kana tsammani ba za a samu ba ne? Wallahi tallahi suna nan, mun gaskanta aya alqur'ani. Amma babban migali shi ne wanda yake kiran kasan alqur'ani da hadisi ba, to shi ne mai bin son zuciyarsa, kuma ba a kan kiji. Amma Qur'ani da hadisi wannan shine shiriya, kuma wannan shine dini. Ibrahim an-Nakhai ya daga cikin ainihin tabi'ai yace la tujalisu ala al-ahwa'i fa inna mujalasatuhum tadhhabu bi nuri al-iman min al-qulubi wa tirsul jazaba fi qulubi al-mu'minin. Yace kada ku zauna da masu bin son zuciyarsu,
yace domin zama da masu bin son zuciya yana tafiyar da hasken imani daga zukata.
Sai imanin kai dinga raguwa, imanin kai dinga, sai dai hayaniya, sai dai barka da hayaniya. Domin ba yanda za a yi ka zauna da su ma a yi wani karatu ma wanda zai kara maka imani, sai dai kara maka hayaniya. Sannan kuma yace yana tafiyar da, yana gadar da kiyayya a zukatan mumine. Mumine bayan Allah na gari sai a dinga cusa masa kinsu, ka ji ba sa son su. Aikin kenan dama ai ba ta jama'a. To mai son ka da alkhairi yau jidai tsaya kullum yana ta ɓata maka wane kaza wane kaza, ya koya maka gaskiya bada da imani da tauhidi. Ka fahimci gaskiya kai da kanka zaka gane wane ba mutumin kirki bane, wane ba mutumin kirki bane. In za a shekara ɓata maka al'umma, to ne imani zaka ƙara, sai dai ka ƙara adawa. To wannan kaɗan kenan daga cikin siffofin irin waɗannan mutanen masu bin ainihin son zuciyarsu. To idan ba a samu mukhalafatul hawa ba, to ba za a samu tataccen imani ba, kuma imani ba zai ƙaru ba. Wanda ya fi ka saɓa wa zuciyarsa, ya fi ka ne, ya fi ka imani, ya fi ka imani. Sannan yake wa mulazamatil awda, da kuma lizimtan ayyukan da suka fi alkhairi. Kaga tsoron Allah shi ne aikata wajibi ko da kuma barin haramun, to yaka abubuwa na mustahabbi shi ne mulazamatul awla. Abubuwa na mustahabbin su ma ka dinga yin su yau da gobe, kana yi imaninka yana karuwa, kullum imaninka yana karuwa, shikenan sai zama na kafi wasu imani. Amma idan ka zauna ba ka yin wajibi, abu ne iya wajibi kawai kake yi da barin haramun, to ai wani ma wannan ma yana yi, wannan ma yana yi. To ne kuma za ka samu yana yin nafila na azumi na zakka, ma'ana sadaka, yana yin nafilu na sallah, kaga shi kuma imanin sa yana karuwa ta wata hanya wanda kai naka baya karuwa. To wayannan abubuwan su ne waɗanda suke ƙara imani, kuma da su ne ake gane mai, ake gane fifiko a tsakanin mumini, su ne mizani. Wanda ya fika su ya fika imani, wanda bai kai kawai bai kai ka imani ba. Sannan sai malai ce wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani wa akramuhum inda Allahi aqwahum wa asba'uhum lil Qur'an. Yace muminai gaba ɗayansu awliya'ur rahmani, waliyan Allah ne. Wa akramuhum inda Allahi, wanda ya fi su daraja wajen Allah, aqwahum, wanda ya fi su bin Allah, wa asba'uhum lil Qur'an, kuma wanda ya fi su bin Al-Qur'an. Wanda ya tace aqida ta gaskiya, aqidan magabata wanda ta dace da Al-Qur'ani da hadisi. Wal mu'minuna kulluhum awliya'ur rahmani, muminai gaba ɗayansu waliyan Allah ne. Kowane mumini wali ne, a Ubangiji Ta'ala ne ya faɗa shi. Yace ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ku saurara ku ji ku faɗaka da kunyan ku, inji Ubangiji Ta'ala, shi ne ma'anan ala inna awliya Allahi, tabbas waliyan Allah, la khawfun alaihim, babu tsoro a tare da su lokacin da za su bar duniya, domin za a nuna musu gidansu na aljanna. Sannan wala hum yahzanun, ba za su yi baƙin cikin barin duniya ba, domin abin da za su tarar a lahira ya fi alkhairi. To zuwa ya ce Allah Ta'ala ce allazina amanu wa kanu yattaqun, su ne waɗanda suka yi imani suke jin tsoron Allah. Shikenan Allah Ta'ala ya ba da sifansu, sai ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhira la tabdila li kalimati llah zalika huwa al-fawz al-azim. Suna da bushara a nan duniya, za a yi musu albishir da aljanna a lokacin da suke mutuwa. Sannan haka nan a lahira Allah Ta'ala ya tada musu kyakkyawan sakamako, kuma Allah Ta'ala ce ba zai canja kalmominsa ba, kuma wannan shine babban rabo. Kenan su waye waliyai? Muminai masu jin tsoron Allah, allazina amanu wa kanu yattaqun. Shi yasa malai suka ce wa kullu mu'minin taqin fa huwa lillahi wali, dukkan mumini mai tsoron Allah waliyin Allah ne. Duk mumine waliyan Allah ne gaba ɗaya, wal mu'minu kulluhum awliya'ur rahman. To idan dukkan mumine waliyan Allah ne, me na ware wani wali ne, wani wali ne, wani wali ne? Duk wannan abubuwan a da babu su ko a lokacin magabata babu wannan. A kira suna ce wani wali ne, wani wali ne, wani mumine gaba ɗayan su waliyai ne. Sahabban Manzon Allah suna dukkanin su waliyai ne, tabi'ai, tabi'u, tabi'i na gaba ɗaya, dukkan mumine waliyai ne. Duk wanda ya yi imani da Allah yake jin tsoron Allah, yana sallah, yana azumi, yana zakka, wali ne. Kai wali ma cikakken wali, domin akwai tauyayyen wali wanda ba tsoron Allah amma yana da imani, shi ma waliyin Allah ne. Don Ubangiji Ta'ala ya ce
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله من قادر القرآن ودن دمك الزعفة لكي تكون باري مهدي وبنجي تعالى الأمم من ذلك تسنى قباء انسوا على أذاتين سيبات القرآن يجي تسنك تكتشي يقول لك انسوا أخوي ظالم لنفسه وليك ذالون تنتقشين من يتعقون الله فإما ذاتين أعلاني وليين أعلاني yana shan giya yana zina amma kuma wali ne sai dai wali takarta tauyayya ce sannan daga ciki akwai mukutafi wanda yake tsakatsaki yana yin wajibi duk abin da ya wajaba yana yi kuma ya bar sabon Allah amma baya yin mustahabi shi ma wali ne kuma wali wani takarta ta kara wancan da baya sannan akwai sabiqun bil khairat wanda baya yana rige-rige wajen ayyuka alkhairi yana yin aikin wajibi gaba daya sannan yana barin haramun gaba daya sannan kuma yana yin nafil fili abinda bai zama wajibi ba ma gaba daya yana yi saboda neman lada mustahabi to wannan shine yake gaba da su wa'annan guda biyu na farko shine a gaba gaba a wajen wali taka kaga wajen tabaka uku ne kenan akwai wali babba akwai na tsakiya akwai karami amma duk wanda yayi imani da Allah wali ne mai ma'anar wali ne masoyin Allah to kafiri kawai shine makiyin Allah yasa bangi ta ce ya ladina amma za ta tafi zuwa aduwi wa aduwakum awliya ya ko wanda kai imani kar ku riki makiyana da makiyan ku masoya su ne kafirai amma duk wani mu'mini da imani da Allah masoyin Allah shi yasa inganta hadisi manzara ta tsama inna allaha yuhi dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yuhibbu imana illa liman yuhibbu Allah yana bada duniya wanda yake so da wanda baya so amma baya bada imani sai ga wanda yake so sai duk wanda Allah bashi imani Allah yana so ta shikenan waliyin Allah ne waliyin Allah ma'anarsa masoyin Allah yana son Allah Allah yana son sa wannan shine fa ma'anar wali taka to sai imamu tsari yace wa akramuhum inda Allah atawahu wanda yafi su daraja a wajen Allah su waliyin dukkanin su waliyi ne amma wanda yafi daraja a wajen Allah shine wanda yafi wa Allah da sike na zuwa saka mizani na alqur'ani da hadisi abubuwan da Allah ya wajabta da wanda ya haramta dukka ba su kana yin mustahabi to sike nan kafi wanda shi ba haka yake ba daraja wajen Allah ta'ala sanai da wa atba'uhum bil qur'an kuma wanda ya fi su bin alqur'ani duk mutum da ya fi ka bin alqur'ani ya fi ka wani ta kafi ka daraja wajen Allah ta'ala saboda inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah to kenan mu'mine gaba ɗayan su musulmai waliyan Allah ne ba makin Allah ko ɗaya to amma a cikin mu'minai wasu sun fi wasu imani duk wanda ya fi ka imani kuma ya fi ka me wani taka haka abin yake tafiya shi yasa wanda ya fi kowa wani taka su ne annabawa da manzonin Allah su ne sadatul awliyai shugabannin waliyai sannan masu bin su su ne sahabbai sahabban manzala ta sallam a cikin sahabban abubakar shi ya fi kowa wani taka cikin al'ummar manzala ta sallam don shi ya fi kowa imani shi ya fi kowa yi wa Allah ta'ala ta'a sai ka zo kan umar sai usmanu sai ali sai sauran mutum shida wanda aka musu abi shida aljanna masu cika ta goma sai ka zo alul badar wanda suka je yaƙin badar sai alul bai'atu ridwan haka za ka dinga tafiya har ka gama sahabbai sannan sai a zo kan tabi'ai sai tabi'u tabi'ina ka zo kan su imam mali imam mali waliyin Allah ne imam shafi waliyin Allah ne abu hanifa waliyi ne imam ahmad waliyin Allah ne wayannan magabatan su ne suka fi kowanne wani taka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala amma fa ga wanda yake bin shari'a yake bin abinda Allah ta'ala ya faɗa alladhina amanu wa kanu inna akramakum indallahi atqakum wanda yake bin wannan kam da manya-manyan waliyai su ne annabawa da manzanni masu bi musu sahabban manzala ta sallama sai sauran al'umma kuma kowa gurgudun imaninsa a al'ummar manzala ta sallama gaba ɗaya kuma ya kasire annabawa shugaban waliyai shi ne abubakar sai jina abubakar radiyallahu anhu mai bi masa kuma umar sai usman sai ali sai ka tabo sauran ainihin sahabbai amma wanda son zuciyarsa yake bi to wani malami da ba zai ɗauko ya ce maka duk duniya ba waliyi sai shi ya manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta da Abubakar da Umar da sauran sahabbai sai maka duniya nan ba guda ɗaya bane ai ku a ɗaya ce ko to duk duniya ba ai wani irin wani ba duk duniya ba yi wani iri in yaji ba, sai dai shehu Tijjani zai ma zuwa sano ya daga wajen shehu Tijjani. Ila ya manta ne bai faɗi shehu Tijjani ba sai daga baya istigiraki. An manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an manta da su fa ba a faɗan darajarsu ba. Abubakar da Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai wanda suka kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kare addini, suka bada rayuwarsu, suka yaƙi addini ya ɗaukaka har ya zo wajenmu nan, su ba za cikin lissafin waje ba a faɗan darajarsu ba su. Walittaka gaskiya ne, don Allah ta'ala shi ne ya faɗa, kuma akwai waliyai. Amma manya-manyan waliyai shuwagabannin su ne annaba da manzanni, masu bi musu kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban waliyin wa cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Sayyidina Abubakar. Kuma Allah ta'ala ne ya bashi wannan daraja ɗin. Kuma dukkan magabata sun yi ijimai a kan wannan babu saɓani. To saboda haka idan kana son ka gane waliyi shi ne wanda yake bin Al-Qur'ani da hadisi. Kuma dukkan mumini waliyi ne. Kuma baya daga cikin shaurɗin walittaka karama. Abinda ake cewa karama shi ne abubuwa ka zo da wasu abubuwa wanda al'ada ba za su yi ba. To ba daga cikin shaurɗin walittaka. Za ka iya zama waliyi kuma ba tare da kana wannan ba. Ah, to musulmi nawa ne ba su da karama? Mumine nawa ne ba su da karama? Su suka fi yawa ko? Su ba waliyai ba ne? Waliyai ne. Amma gurgudun kusancinka zuwa ga Allah ta'ala gurgudun walittakanka. An samu wasu daga cikin waliyan karama ta bayyana musu. Wasu daga ciki. Sayyidina Abubakar yana da karama, Umar yana da shi, Usman yana da shi, Ali yana da shi. Malamai magabata da yawa suna da karama. To amma idan ka zo kana faɗan karama wani zai ɗauka ma wannan ba shi ne karama ba. Yanzu ana cewa yana da cikin karamomin Imamun Nawawi. A 24 hours sau ɗaya yake cin abinci. Yanzu ka ga wannan kai ba karama ce a wurinka ba. In ya ci abinci sau ɗaya sai kuma wannan lokacin ya zagayo. Sannan yana daga cikin karamomin da bai aure ba har ya rasu. Kuma baya kwanciya ya nemi bacci zai dai bacci ya neme shi. Amma wannan duka sai ka ɗauka kai ba sai ake maka mutum yana tafiya kan ruwa ko yana tashi sama ko ba zuwa sallar Juma'a. In an tafi Juma'a sai abu benin bai ce ma ya je ya yi akaba. Kai ne kai a garin ku shi akaba ya je yau kuma har ya dawo. Sayyidina Umar ya tura rundunan yaƙi su je su yaƙi, ya hau minbari yana khutuba. Allah ta'ala ya nuna masa wannan rundunan fa sun samu matsala, ga kafirai nan sun zagayo ta bayan su za su je su halaka su. Allah ta'ala ya nuna masa daga kan minbarin ya kama kiran komandan wannan yaƙin sari yana cewa aljabala aljabala ya sariya, ka je ta ɓangaren dutse ya sariya. Sariyan ya ji sautin sai na Umar ya zagaya ɓangaren dutse aka ja ta kwa kafura. Amma wannan duk ba za a faɗa ba saboda su ba sa cikin waliyai. Kuma mutum waliyi a wajensu wanda ya zo ya bayanin cewa shi waliyi ne. Yanzu Hausawa ne ko masu hikima ya suka ce man kana ala alimin kwawa jahizu. Dole ya zo ya ce ni malami ne to jahili ne ko? Kaga mutum bai zai ce maka assalamu alaikum jama'a ni ko malami ne. Kaga daga nan ya faɗi a wurinka ko? To yanzu waliyan zamani su suke bayanin cewa su waliyai ne. Suke rubutawa a littattafinsu kuma su dinga faɗan karamominsu cewa karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza, karama kaza ta bayyana mini a wuri kaza. Idan aka zo ana bayanin walittakansu da karamominsu daga bayanansu ake ɗauka a faɗa ba. Ba wasu adalai ne suka gani suka zama shaidu suke ba da bayani ba. Shi da kansa ne yake bayani kuma ka sallama. Har ya baka aljanna ma a ƙarshe. Saboda ka gama sallamawa ka yi ta. To kaga Abubakar bai ce shi waliyi bane ko bai bayanin wani taka daga karamominsa da kansa. Haka Umar, haka Usman, haka sauran magabata. Sai su ba mali yanzu ne na gani su ba waliyai bane ma. Kuma su ne manya-manyan waliyan Allah. To wannan mizani shi ne mizani na imani kuma shi ne mizani na walittaka. Amma idan ka bar Al-Qur'ani da hadisai da yanda magabata suka yi addini su babu yanda za ka zama awliya'ur rahmani sai dai ka zama awliya'ush shaytani waliyan shaytan don akwai waliyan shaytan ko akwai a wani aka za ka samu sai Abdullah bin Abbas aka ce Mukhtar ya ce ba masa wahayi Mukhtar wani ne wanda ya da'awan cewa shi annabi ne a zamanin sai na abun nan a zamanin Abbas lokacin da aka kace Hassan abun nan Hussein yace shi bai yadda ba sai an dau jinin an dau fansan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tada runduna ya tada bala'i ya zo ya hada jama'a irin cajin kan nan dai irin wa'azi na kafara sai mun dau fansa ba za mu yadda ba sai da ya hada jama'a ya hada runduna sai ya ce musu shi ba annabi ne har ana masa wa'azi dan ba kace irin wannan dawar kira ya ta zaka ce Abbas ya ce ai Mukhtar an ce yana wa'azi an masa wa'azi ya ce sadaka yayi gaskiya sai wannan mutum ya kai ah in ce maka ya ce amma sai ka ce daga sai ce yi fa inna shaytana fa inna shayatina tuhi abana fa inna shaytana yuhi ila awliyaihi shaytan yana yi wa waliyan sa me wahayi to da ka ce dan ne masa wahayi ba wahayin Allah ba yace wahayi kala duniya akwai wahayin Allah akwai wahayin shaytan shi yasa shauku da sami ta miya yi taji guda ya bace shi al-furqanu baina awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytani bambanci tsakanin waliyan Allah da waliyan shaytan ko inda kuma ya faɗi sifofin su ubangiji ta da kara mana imani da nuna mana gaskiya gaskiya ne ya ba mu ikon binci nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon nisan tanta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi summa ma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a mai tambaya na farko tambaya yake cewa menene hukuncin wanka a tsaye
bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala babu laifi wanka a tsaye inda mutum yana banɗaki sai dai don a kogi ne ko a wani wuri inda wani zai iya hango shi ko zai wuce shi bai kamata ya wanka a tsaye ba domin wani zai hango al'auransa sai a tsugune ya buye iya gurgudun yanda zai iya yi amma duk da haka dangane da masu wanka a kogi suna bayyanar da tsiraicin su ba tare da lalura ba ko da haka mu ji tsoron Allah al-rufi al-aura wajibi ne la'ana Allahu an-nazira wal manzura ilayhi Allah ya la'anci mai kallon al'auran wani da kuma wanda ake kallon al'auransa abun mamaki ne kana wucewa za ka yi tafiya wani gari sai ka gani bakin kogi ko ina da ina ana wanka tsirara manyan mutane wannan abun kunya ne kuma wannan rayuwa ce irin ta dabbobi ina tunanin lokacin da larabawan nan suka zo daga Saudiya an kai su bakin wani kogi ni ba tare da ni ba abinda da suka dawo farko abin da suka fara bani labari shine sun ga abun mamaki ana wanka tsirara hankalinsu ya tashi su ba su taba gani irin wannan abun ba babban mutum yana wanka tsirara a gaban jama'a a bakin kogi to wannan gaskiya duk wanda ya kai mai da kansa dabba bai dauki kansa mutum ba amma illa lura kama a halin tafiya janaba ta kama ka za ka yi wanka kuma babu gari kusa kana halin tafiya sai ka ratse bakin kogi can ne sai da ba za a ganka ba a tsugune ka je kai wankan ka ba tare da ka tashi ka biya ba amma mutum shi kadai a bandaki ya rufe ko wankan ka a tsugune ko ya bai dudde ne na'am
fa wanda ke tambaya shin shafa fuska yayin addu'a yana daga cikin sunna ne ko kuma ladabi ne na addu'a din
wannan matsala ne wanda malamai suka yi sabani shin idan an yi addu'a za a shafa ko ba za a shafa ba akwai hadisan da suka zo amma dukkanin hadisan malamai sun ce ba su inganta ba da sun inganta babu wani matsala sai a shafa inda kuma babu hadisan kwata-kwata shi ma ba za a shafa ba to amma sai aka yi sabani domin hadisan suna da yawa ne da hadisi ne guda ɗaya an ce da'ifi ne kawai shikenan sai a tsallake shi to amma hadisai ne har guda bakwai kamar yadda Bakar Abu Zaid ya littafi a kai hadisai guda hudu sunna ce amaliya ma'ana a aikace aka rawaito manzon Allah ya shafa guda uku kuma sunna ne kauliya ma'ana ya faɗi falalen shafa daga ciki akwai hadisin in mutum ya addu'a kar ya mai da hannunsa sai ya shafa a fuskarsa don Allah yana sa albarka a cikin fuska abin a hannu so wannan duk dai malamai sun yi bayanin cewa hadisan da'ifai ne amma Bakar Abu Zaid ya yi tawakkufi akan hadisi guda ɗaya ce bai san ingancinsa ko rashin ingancinsa ba to sabani shine su wayannan hadisan wasu za su iya karfafa wasu ko kuma hadisin ba mai karfafa wani don a ka'ida ne ilimin hadisin an samu hadisai da ife guda biyu to in ba matsalar su ta yi tsanani ba ɗaya hadisi zai iya karfafa ɗaya sai zama hasanu li ghairihi
za a iya kafa dalilin shi. Amma idan rauninsa ya yi tsanani, to fa wani ba ya ƙarfafa wani. Kamar hadisin ya zama a cikin ruwayan wanda ya ruwaito hadisin akwai kazzab, kaga hadisin sai ya zama maudu'i. Akwai makaryaci wanda aka tabbata ya taɓa yi wa manzon Allah ƙarya, to hadisinsa ba zai ƙarfafa wani ba, kuma ba hadisin da zai ƙarfafa hadisinsa. Ko kuma a zama akwai muttahab bil kadhib, shine hadisin matruk, wato a hiransa da jama'a ɗaya daga cikin masu ruwayan hadisin, a hiransa da mutane yana ƙarya, amma ba a taɓa kama shi ya yi wa manzon Allah ƙarya ba. To a nan ana tuhumansa, tun da har yana yi wa mutane ƙarya zai iya wa manzon Allah ta sunama. To shi ma hadisinsa da'ifun ne jiddan, ma'ana yana da tsananin rauni bayan da za a yi wani hadisin ya ƙarfafa wani. To wannan hadisan da suka taru guda bakwai sai ake ta saɓanin za su iya ƙarfafa juna ko ba za su iya ƙarfafa ba, domin akwai ma yan jabiru da kuma ma la yan jabiru. Wanda ya ce za su iya ƙarfafa juna duk sai dunkula sai sai to sun zama kamar hadisi ɗaya, hasanin da gari za a iya shafawa. Wanda kuma yake ba za su iya ƙarfafa juna ba, to dukkaninsu sun zama da'ifai, ba a aiki da hadisi da'ifi. Bakar Abu Zaid da ya gama wannan ya kawo saɓani malamai tun a magabata akwai saɓani. A ƙarshe abin da ya rinjayar shi kawai ya yi tawakkufi ne a tsakiya. Ya ce abin da ya fi kankar ka shafa, amma babu laifi don wata ran ka shafa, ka shafa fuskanka domin kana da hadisai duk da ba su inganta ba kuma kana da magabata. Ya ce sannan in ka zo wani yana shafa kuma ba za ka ce masa don me yasa ya shafa ba. Domin ya yana da hadisai duk da masu rauni ne, sannan akwai magabatan da suka tafi akan aiki da irin waɗannan hadisan. To da haka abin da za mu ce shi ne abin da ya fi karka shafa, amma ka gode yana shafa ba za ka ce don me yasa ya shafa ba.
A wannan tambaya yake menene ingancin sunnan da ake wurin gina masallaci a ɗakin liman, shin yana da asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai da shi?
To wallahi ban san asalinsa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi gidan ne ba ko bai gidan ne ba, ba zan iya tuna ba. Amma a takaice dai wannan abu ne wanda musulmi ba su samu matsala a kansa ba, saboda haka babu laifi don an yi gidan liman. Ko ina ka je a duniya akwai gidan liman, akwai kuma gidan mamu. Abin da ya sa bai zai zama bid'a ba, saboda ba gidan liman din ake bautawa ba, ko kuma ba ana bauta da gidan liman din ba ne, da sallan ne ake bautawa Allah. Da an ce yau gidan liman ya fi falala a kan gidan mamu a masallaci, to ka zo da wani abu sabo a jini, amma wuri ne na tsayuwa a yi sallah kawai. Ina fata muna fahimta. Kaga zamanin manzara ta suna ai babu kafin tashin kuɗa a masallaci, ya shi ne kawai. To yanzu da aka zo aka sa shimfiɗan ba za a ce bidi'a ba ne, saboda ba a ce akwai falala na sallah a kan shimfiɗa wanda ya fi sallah a ƙasa ba. Inda ka yi shi a matsayin haka cewa yana da falala, sai mu ce ka zo da wani sabon abu a addini. Sai ka je aikin da aikin haji da kafa ake zuwa da doki, amma yanzu ana zuwa da jirgin sama. Kaga bai zama bid'a ba, saboda me? Saboda aikin hajin a can ake yin sa makaɗin, ba wai tafiyan ba ne. Wannan hanya ce ta tafiya ta samun sauki, duk yadda za a samu sauki sai a yi. To saboda maganan fili, sai aka ga idan aka yi shi duk gaba ɗayansa da faɗi, sai liman ya zo ya tsaya a nan, sai mamu suna bayansa nan duk an bar fili gaba ɗaya babu kowa. To amma sai a jawo wannan filin da liman zai tsaya shi ma sai ya zama sahu a can gaba, kuma sai a je a yi me? A yi gidan liman har a yi fito a gefe, a ɗan samu ɗan wuri a gefe wanda ainihin za a sha iska da sauransu, wannan ba zai zama laifi ba insha Allah.
Wani yake tambaya cewa akan yi nafila kafin sallar magariba, to daidai wannan nafila da ake yi din bayyana karatu da ɓoyewa wanne ya fi inganci?
Dukkan nafilun dare bayyanawa shi ya fi, amma an yi a ɓoye ma ya yi. Nafilun rana ɓoyewa shi ya fi, in an yi a bayyane ya yi. Nafilan kafin magariba bayan rana ta faɗi suna cikin nafilun dare ne. Abin da ya fi shi ne ka bayyana su, amma idan ka ɓoye ba laifi ba ne ya yi. Kuma ya halatta a yi nafila bayan kiran sallar magariba kafin a yi magariba in liman bai zo ba, saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman sha'a. Hassan uku yace ku yi sallah kafin magariba, ku yi sallar nafila kafin magariba, ku yi sallar nafila kafin magariba ga wanda ya ga dama. To ya kai don mutum yayi ba za a ce don me ya yi ba.
A wannan cewa yawai shin yin shafa'i da wutiri yana kawar da nafilin dare, ko kuma mutum ya riga ya yi shafa'i da wutiri din ya zai?
Ba a kawar da nafilin dare. Idan kana tamanin za ka tashi, to abin da ya fi kar ka yi witirinka sai bayan ka tashi ka yi nafilan dare, saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, yana yin witirinsa a ƙarshe ne. Sannan ya ce ijalu akhira salatikum fil layl witra, ƙarshen sallan ku na dare ku sanya shi ya zama witiri. Sannan ya ce salatul layl masna masna, وإذا خشي أحدكم وصوها فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. صلى ديري ركعة بيبيو بيبيو أكي إن كجز ورم الفجر اللي بيتوكا ركعة ديتا ما كبيتا دائما ما كبيتي كاغا بيتيري نيتنا. أما إذن كان أتمانين بذاك أبنى بيتيري أنا إنسا كرشن ديري إن كان أتمانين بذاك تاشبا توكا بيتيري إنك تنفرقون ديري. سوى لما ذالة تسمى يقع أبو هريرة يتي إني أحبك وأحب لك ما أحب لنفسي لا تنامن قبل الوتر. Nisa ya abu wurera ina sonka ko ina so kaina abin da ina so maka abin da nake so kaina karkai bacci kafin kai witiri kai witirin ka kafin kai bacci kaga wannan ga wanda shi yake tamanin bai zai tashi ba sannan idan ka riga kai witiri a farkon dare bai zai hana kai nafila ba sai kai ta nafil filonka kai ta nafil filonka amma babu wani witiri da zaka maimaita saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la witirani fi lailati ba a yi witiri guda biyu a dare daya witiri kwa ne in ka riga kai shi da farko kai shi kai ta nafila abin da ya sauka maka witirin ka kariga kai kuma ba zai hana kai nafi bilin ka ba
ya ce bada yana so ma da ya fara bambanta mishi tsakanin wayannan kalmomi na farko tawili sannan na biyu kuma taharifi
idan aka ce tawili ga yanda ma'anar take sai ka dan karkatar da ita ka kara mata wani bayani wanda ba ta nuna ma'anar tare ba in an ce taharifi kuma to ma'anansa ka canja ma'anar gaba ɗayanta ma ba ta da alaƙa da ma'anar ayar ko kuma ma'anar hadisi na ba ta muna fahimta ka ɗauki ma'anar aya ka ba ta wani ma'ana daban wanda ba ta ɗauka wanda shi ne taharifi ka canja ma'anar duka ka ɗauki ayar ka ba ta ma'ana amma ka ƙara mata wani abu wanda zai zama tawili wanda zai zama ya ɗan ƙara wani ma'anan to wannan shi ne zai zama mai zai zama tawili kamar wajen a rabbuka wani malaku saffan saffan sai ka ce wajen a amurra fi ka al'amarin ubangijinka zai zo to kaga wannan tawili ne ka fassara zuwan da zuwa amma ka dan masa tawili ka nuna al'amari ne zai zo ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ba yadullahi fawqa aidihim hannun Allah yana shi ne a saman hannayensu sai ka ce kuduratullahi ikon Allah ka ga hannu da kudura kwata-kwata ba ta da me ba ta da ka wannan tahrifi ne ka canja ma'anar tamaman gaba ɗaya ka canja ma'ana to duk wanda ya canja ma'ana duka zai ce wata muharrif wanda ya dan bada ma'ana ya dan masa tawili ya dan kautar da shi kuma sai a ce masa mu'awwil wana mai tawili ke
sannan yake cewa da Allah malam daga cikin littattafan sharhi na bulugul maram wanne ne yafi sannan wanne ne suke biye da wanda yafi din
to bulugul marami ba an masa sharhi ne da yawa ba shi yasa wasu malamai suna ganin babu wani sharhi guda ɗaya ba wanda zaka ce zai wadatar dari bisa dari sai dai hadisan da suke cikin bulugul marami akwai su a Bukhari akwai su a Muslim da Abu Dawud da Nasa'i su kuma suna da sharhi cikakke da fisi to da ka sai ka je in ka dauka zai in ka karanta hadisi zaka ce muttafaq alai sai ka koma Fathul Bari ka koma sharhi Nawawi na Muslim ka ka samu me sharhin ainihin hadisin kenan amma duk da haka akwai Fuqul Salam na Sanani wanda yayi sharhin Bulughul Marami ne sannan akwai kuma Tawdi'ul Ahkam na abun nan na alifasa wanda yake Subul Alam shi ma sharhi ne to Subul Salam shine wanda yafi shahara kuma shine wanda malami da yafi dadewa akan wanda ya Tawdi'ul Ahkam amma galibi ya fi rinjayar da hukuncin isnadi sharhi akan isnadin hadisi fiye da fikihun hadisi ma'ana fiye da hukunce-hukuncen da hadisin ya ɗauka sannan sai mai Tawdi'ul Ahkam shi kuma malami ne da kusa-kusa nan wanda shi kuma ya mai da hankali akan fikihun shi wannan suwa'innan hadisin fiye da abin da ya shafi mai ya shafi isnadi to amma shi kansa fikihun ba wai bayani ne wanda yake kamil cikakke wanda ya kamata a ce sharhi ne cikakken sharhi ba yana yi dai sama-sama daidai gwargwado yanda mutum da bai yi zurfi a ilimi ba zai iya fahimtar menene bulughul marami ya kunsa amma wanda ya yi zurfi da ilimi to Tawdi'ul Ahkam ya mar kaɗan dole hadisan sai ya koma musu irin su Fathul Bari da sauran manya-manyan sharhi na ainihin manyan hadisan inda shi imamu ainihin abin da Ibn Hajar din ya dauko sannan wasu sun harhaɗa suka dinga dauko sharhin da Ibn Hajar ya yi a bulughul marami abin nan a Fathul Bari na Bukhari da wasu littattafan sai suka dinga dauko kamar Bukhari hadisi akwai shi a Bukhari sai a dauko sharhin da Ibn Hajar yayi a Bukhari, sai a zo a mannawa Bulughul Marami. Haka haka suka yi, iya hadisai da suka samu sai suka yi musu sharhi, sai suka ambaci abin nan sharhin wannan littafin da cewa sharhi ne na Ibn Hajar. Sun ambace shi Kafawul Athari fi sharhi Ibn Hajar, ma'ana na Bulughul Marami. To wannan shi ma ba cikakken sharhi ba ne. To shi yasa malaman hadisi suke cewa babu wani cikakken sharhi dai wanda za a ce za a dogara da shi na Bulughul Marami, wanda zai iya wadatarwa ta kowane ɓangare. Amma idan ka har haɗa su, ka haɗa wannan da wannan, ka haɗa wancan, za ka iya samun waraka insha Allah. In kuma mutum ƙaramin ɗalibi ne, to dole a kan ma ya ishe shi, domin Subulus Salam yana da wasu bayanai masu zurfi wanda ƙaramin ɗalibi ba zai iya fahimtar wasu bayanansa ba. Da yana kawo bayani akan isnadi da kuma magana akan mazhabobi, har da maganan hadawiya, kuma yana kawo usulubi ne na larabci irin na da, wanda ƙaramin ɗalibi ba lallai ya fahimta ba, amma kamar to dole a kan usulubin larabci ne irin na zamani, irin na yanzu mai sauƙi. Na.
Na ce wai shi ne buge wasu mutane da mota suna kan babur, bayan kwana biyu sai ɗaya ya rasu, kuma ba musulmi ba ne. To ya zai yi, akwai diya ne a kansa? Sannan kuma ya zai kasance in ma da duka biyu ne suka mutu?
Akwai diya a kansa ko da ba musulmi ba ne, tunda ba zaman yaƙi ake ba, ana zaman amana ne. Idan iyalinsa, ‘yan uwansa suka ce ba su yafe ba sai ka biya diya. Idan kuma ka biya diya, idan kuma suka ce ka yafe, sun yafe ba sai ka biya diya ba. Kafara kuma babu ita a zancen da ya fi inganci ga mutumin da ya kashe kafuri. Ko kafurin amana, ko kuma kafurin harbi, ma'ana wanda ake yaƙi a tsakani, wannan zance shi ne fi inganci daga cikin maganganun malamai. Amma akwai malamai da suke ganin cewa akwai kafara. Saboda haka babu kafara, amma diya akwai. In an yafe maka diya, shikenan ka huta gaba ɗaya. In ba a yafe ba, amma akwai diya. Kuma in guda biyun ka kashe, dukkaninsu za ka biya diyansu. Kuma babu kafara, tunda ba musulmai ba ne.
Jama'a su yi haƙuri, tambayar suna da dama kuma yanayin lokaci. Za mu tsaya kan wannan tambaya ɗin. Akwai wani bawan Allah da yake da buƙata na addu'a, ya ce ya taimaka mishi da addu'a. Sannan ga kuma wannan takardar ma na neman addu'a ne game da wani gidan giya. Game da wani gidan giyan da suke makwabtaka da su, a kan cewa Allah ya tashe su, ya watsar da su, ya kuma ɗaiɗaita su. Domin suna cutar da su fiye da misali, bayan kuma su ingiyan ne masu ka zo suka same su a wurin, da Allah suna buƙatar da sanya su cikin addu'a.
To, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya biya masa buƙatunsu na alkhairi, kuma Allah ya kare su daga wannan fasadi na makwattaka da mai gidan giya ko masu shan giya, kuma Allah ya kawar da irin wannan fasadi a cikin dukkan inda musulmi suke gaba ɗaya. Sannan bayan nan limamin wannan masallacin an wancan satin ba a ji muryansa ba, wannan satin ma ba za a ji ba, saboda bayi da lafiya ne tsawon kwanaki. Amma dai alhamdulillah akwai sauƙi, muna buƙatar ƴan uwa su taimaka masa da addu'a, Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya. Allahumma hdina fiman hadaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima afaita wa sarif anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا